Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 15 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, a jiya Talata, babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da karar wasu kungiyoyi biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati, bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar, inda al'amari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi. Kana ma'aikatar kashe gobara a yau Laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka arce zuwa saman wani katafaren Benin a Hong Kong, inda suka makale bayan tashin gobara a Benin.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos sun gudanar da wani taro kan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a yankin nasu, inda suka yi kira da gwamnati da cewa
ya kamata gwamnati ta kafa doka ta ɓace. Bai kamata a zuba ido ana kashe mutane, ana ainihin ɓata musu dukiyoyi ba, a kona gari, a kona gonaki, a tarfasa motoci, a kona gidaje, ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara ga sojojin kasar da suka jikkata a fafatawa da suka yi da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne da suka tsallako daga kasar Mali.
Hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya, na sai sun kakkaɓe ta'addanci.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamaili Hikaya ke gabatarwa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Talata, babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da ƙarar wasu kungiyoyi guda biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati, da suka hada da Proud Boys da kuma Oath Keepers, bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Masu tarzoman dai sun yi yunƙuri hana 'yan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar Democrat Joe Biden ya yi, wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba Donald Trump kashi a zaɓen shekarar 2020. Antonio General a Washington DC Carl Racine yana zargin kungiyoyin a wata ƙara akan yin mummunan barna a babban birnin Amurka a kokarin taimakawa masu tada tarzomar. Kafin tarzoma a Majalisar Dokokin, Trump ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikan su tabbatar da ya ci gaba da mulki har zuwa wasu shekaru hudu. Sama da masu zanga-zanga 600 ne suka kai mamaya a Majalisar Dokokin, inda suka aikata laifuka daban-daban wanda tuni aka yankewa mutum 50 a cikin hukunci. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar, inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan da sojojin ƙasar suka juyin mulki. Da yake jawabi gaba neman labarai tare da ministan harkokin wajen kasar Malaysia Saifuddin Abdullah yayin rangadi a Kuala Lumpur, Blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun kasashe da kuma kungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida kasar kan tafarkin demokradiyya. Saifuddin ya ce yana da muhimmanci a ƙara batun halin da ake ciki a Myanmar akan ajandar ministocin harkokin wajen kasashen Asiya ta ASEAN a zamansu na gaba, kana a samar da cikakken tsarin aiwatar da matakan. Blinken zai nufi kasar Thailand a gobe Alhamis, inda zai kammala ziyararsa ta mako guda da ya kai a kasashe uku a dakiyar Asiya, wanda ya fara da kasar Indonesia.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A yayin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ke kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin kafa dokar ta ɓaci a inda tsaro ya taɓarɓare a arewacin Najeriya, suma wasu mazauna birnin Lagos 'yan asalin arewacin ƙasar sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki domin samun zaman lafiya. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A inda gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Aminu Tambuwal ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kafa dokan ta baci a wasu yankuna da matsalar tsaro yake cinyewa ya zaka da shugabanni da ƴan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos sun bayyana goyon bayan su ga irin wannan shawara da kuma da yin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da hanzarta daukan matakai na ceto yankin arewacin Najeriya daga tabarbarewa ko kuma rugujewa baki daya a wani taro da shugabannin arewacin Najeriya sai ranar a birnin Lagos sun bayyana cewa ko kadan ba za su ci gaba da zura ido suna kallon yanda ake ci gaba da kashe ƴan arewacin Najeriya ba kuma gwamnatin Najeriya ta zura ido tamkar dai babu gwamnati Alhaji Ado Shaibu Dansudu na daya daga cikin shugabannin yankin arewacin Najeriya dake zaune a birnin Lagos
sunana Alhaji Ado Shaibu Dansudu shugaban haɗaɗɗen kungiyar kan mutanen arewa tare da taɓa juna mataimakin shugaban kungiyar ci gaban matasan arewacin Najeriya waɗannan ƴan ta musamman ƴan kinafan nan masu kinafin masu karɓar kuɗin fans wannan abin fa ya isa haka ko su ake sai an ƙarar da arewacin gaba daya menene yasa ba za a dauki ƙoƙarin mataki ba ya kamata gwamnati ta kafa dokar ta baci bai kamata a zuba ido ana kashe mutane ana ainihin bata musu dukiyoyi ba a kona gari a kona gonaki a karfasa motoci a kona gidaje ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu ba babu kuma wani abu da yake faruwa to wannan abun faya isa haka ya kamata a dauki mataki domin wannan abun ba zai haifa wa arewaci ita kanta gwamnatin ba zai haifa mata da mai ido ba
ya zaka dai ƴan arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos da sauran yankuna na kudancin Najeriya suna ci gaba da bayyana mamakin gani yarda kwanciyar hankali ke ci gaba da wakana a yankin kudu maso yammaci da kudu maso gabashin Najeriya amma kuma rashin zaman lafiya da ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya musamman ma a jihohin Sokoto Kebbi Zamfara Katsina da kuma jihar Niger da Kaduna ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na Lagos ɗan arewacin Najeriya game da wannan matsala da yake cinyewa na rashin tsaro
sunana dai Lawli Yusuf Sokoto ai na garin Sokoto kuma ni dan jihar Sokoto kuma na tashi a Sokoto na ra a Sokoto kafin in taso in zo Lagos amma abubuwan da ke faruwa a North West gaba ɗai abin ban haushi ne abin ban takaici sannan babban bakin cikin ma da ke faruwa shine a ce shugaban da make yankin shugabancin kasar daga yankin Maiduguri amma kuma yanzu abubuwa sun kai North a lokacin da muke muna ganin amma North East abubuwan ke faruwa to yanzu suna son ma su wuce yanzu a garin Sokoto a gabashin Sokoto sabon birni a ce an waya gari dan ta'adda zai iya kaddamar da shi azar hakimi wanda gwamnati ta yarda da shi ma ya ture shi kawo nashi ture irin shugabanci
ni matsayi na sunana Alhaji Dan Kane Inwala alhamdulillah dai amma kan ba dadi lamarin kuma lamarin yadda muke jin shi kowane lokaci gaskiya abin yana ƙara kona mana rayuwa ba mu jin dadi akan wannan lamura al'amuran suna tabarbarewa kuma a ce kasar mu kamar jihar Sokoto yanayin yadda Sokoto take a ce Sokoto ta koma tana samun ci baya dan wannan ci baya ne ga al'amura
yanzu dai abin jira a gani shine matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa na dauka ko za su ci gaba da yin tasiri da tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya babin jifirin murya Amurka daga Najeriya
a gaida babin gidan jifirin ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga babu Yakubu da labaran duniya kashi na biyu
Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da karawa gwamnatin tarayya daman karban bashi daga dala biliyan 2.5 zuwa kusan dala triliyan 31.4 sannan ta aike da kudirin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba ta taba ganin irinta ba kuri'ar masu ra'ayi guda 50 ya rinjaye da masu adawa 49 wanda aka kada a jam'iyyance sai dai kuri'ar na zuwa ne bayan takun saka da aka shafe watanni ana gwamzawa tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican inda Republican ke neman tilastawa jam'iyyar shugaba Joe Biden ta ƙara yawan basu sukan dankanta lamarin da ya bada damar faɗe-faɗe a tallace-tallacen zaben shekarar 2022 na 'yan majalisa Majalisar Wakilan mai rinjayen Democrat za ta buƙaci amincewar kudirin kafin ta aike ga shugaba Biden ya rantsa hannu a kai. Sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen ta kira a baya ga Majalisar Dokokin da ta ƙara matsayin karɓar rancen kafin yau Laraba. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta sanar da aniyarta ta sake yin dokoki masu tsauri na barin rata tsakanin mutane a yau Laraba a lokacin da kamuwa da cutar coronavirus a wuni guda ya kai 7,850. Da adadin kamuwa da cutar ya haura 7,700 hukumomin sun shirya hana gudanar da taron jama'a kana ta rage lokacin gudanar da wasu kasuwanci a wani matakin dakile karuwan cutar da ta kai ga ƙara kwantar da mutane a asibiti da mace-mace kamar yadda muka faɗa wa dukkan ku muna ganin cewa halin da ake ciki a yanzu yana da hatsari kana muna tunanin karfafa matakan sakarata tsakanin jama'a muna kuma roƙon gafara ga jama'a akan damuwa da za su shiga za mu yi iya bakin kokarin mu magance wannan lamarin inji Song Young Rai babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Koriya ta Kudu yanzu mutum 4,456 ne suka mutu da cutar bayan da wasu marasa lafiya 70 suka mutu a cikin sa'o'i 24 yayin da marasa lafiya 964 suke cikin mawuyacin hali a ƙarshe masana kiwon lafiyar jama'a sun ce kwayoyin maganin jinyar COVID-19 ka iya taka muhimmiyar rawa ga Koriya ta Arewa kasa ɗaya tilo da bata fara allurar rigakafi ba kusan shekara guda kenan Koriya ta Arewa ta ki karɓar rigakafi daga gwamnatoci da kuma shirin COVAX wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi domin raba rigakafi
a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara a babban asibitin birnin jihar a sojojin jamhuriyar Nijar da waɗansu mahara da ake zaton sun tsallako ne daga ƙasar Mali suka jikata a yankin Taliya a wata kaza ma'aran gama da sojan na Nijar suka yi da mutanen da ake zaton masu da'awar jihadi ne da ke tsallakowa daga Mali ga Haruna Mamman Bakwa da ƙarin bayani
kwanaki biyu bayan wani hari da ma wata kazabar arangama da 'yan ta'adda masu kaifin kishin Islama suka kaiwa dakarun jamhuriyar Nijar da ke yankin Tilliya arewacin garin Aiza suna sintirin bada kariya wa al'ummar wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali da ma wanzar da zaman lafiya a wannan sashen na jamhuriyar Nijar gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara wa askarawan kasar da suka jikkata a babbar asibitin garin Tawa birnin jiha da asibitin Barikin Sojoji inda ya musu jina ta musamman kamin ya musu fata alheri da ganin sun samu waraka a cikin gaugawa gwamnan jihar Natawa Mala Isa Musa ya ce daga bisani hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci kuma za mu shi cikin wannan lamarin da lamarin mu da kayan aikin da ya kamata domin jamhuriyar Nijar sai ta ga bayan wannan lamarin in ji gwamnan jihar Tawa Isa Musa labarun da ke fitowa daga wannan yankin suna cewa askarawan jamhuriyar Nijar a lokacin wannan kazamar arangama da 'yan ta'adda da suka so su arce zuwa kasar Mali a lokacin da suka ji babu dadi sun ce gangara su inda suka shahe su gaba daya a yau da safe na tuntubi CD Muhammad CD shugaban gidan rediyon karkara na Cintabara dan da ke iyaka da gundumar ta Tilliya inda na soma da tambayar shi shin ina gaskiyar lamari game da abin da ya wakana a lokacin wannan harin na 'yan ta'adda
gaskiya an yi arangama tsakanin Toshawa da Gardomat wannan tsakanin su da bandiwa an can an gamu kuma Toshawan namu tabarakallahu sun samu nasara kuma sun sha a wurin mai sudan perk kalan ba da yawa ba ne a kan duk wanda ya tsaye yaki kuma kuma kawai dai
ana iya cewa daidai ina ne wannan harin ya faru
tsakanin wajen takalan ma'aiza girgiga saman can wajen an ta yi shi sitiliya nor abala
to yanzu ana iya cewa dai kwanciyar hankali ya dawo
a kwanciyar hankali ya dawo
yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙara aika sojoji a cikin motocin yaƙi masu sulke a cikin damara zuwa wannan iyakar domin tabbatar da cewa irin wannan shammatar da 'yan ta'adda suka saba bata sake afkuwa ba Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wanda har jisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, almajiranci, tarbiya, tarihi da sauransu. Shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin tsinci kansa a yanayi na kalubale, inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko yan fashe da makami kan dana. Waye sakaci har lamarin ya kai ga haka ne? Za mu fara da karin bayani kan wani taro da kungiyar tuntubar juna ta arewa ta shirya shekara ta 2002, inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi. Shirin arewa a yau na muryar Amurka ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin, da yanzu ya mai da shi ya zama wani dan littafi.
Bayan na gama karanta ta, sai da kowa ta tsaye ya girgiza mani, ya gode mini, ya yi min addu'a. Sannan gaba ɗaya cikin ɗakin nan, kace wannan takarda ita ce takarda da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa arewa. Amma abin bakin ciki duk abin da na faɗa, na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga suna aukuwa. Na ce in ba mu haɗa kanmu ba, maganar karatun ilimi na yaranmu zai lalace. Yau ga shi ta auku. Na ce in ba mu haɗa kanmu ba, sai ya kasance ba mu ƙauna junanmu. Ko dai mu so junanmu, mutum nan tibi, mutum nan ko bella ce ko bashi ko tibi ko wace irin kabila kake dan arewa, mu zaƙo mu tsaya mu ɗaya kamar yadda shugabanmu Obanmu ya gwada mana a siyasar arewa. Sau da nake nan, ba za ka yi siyasar arewa ba tare da kristan arewa ba, ba da kristan arewa zai yi magana ya siyasa ba tare da musulmi arewa ba. Na maganar siyasa muke, ba maganar addini ba. Addini kowa na nashi, amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk ɗan arewa abu guda ne, shi ɗaya zai sa a haɗu. Sannan mutane ba abin da ya haɗin kai cin nasara, da zarka ya wace to kowa shi ta kai ne. To a taƙaice, abin da dai kira kenan na ayi a haɗa kai, kai yaƙi haɗuwa. Yau abin bakin ciki ita wannan ƙungiyar da an ta yi magana ba abin da ya shiga sai arewa, ACF kenan. Yau ACF ta mutu, babu ACF sai da sunanta, ta riga ta mutu. Mun kashe ta, rashin haɗin kanmu. Kowa gani aka yi bai isa ba, an yau aka ce wani shi ne shugaba ko sakatare bai isa ba. Sannan kuma ƙungiyar nan da ta zauna, duk abin da ya kashe ta shi ne rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya. Ko samu wani mukamin ACM harin ci da shi, wanda yake da banbanci da irin ƙungiyoyin Ohana Zai da Asana Fere, su kowa suna iya gaya ma wannan ƙungiyar da ta aka samu da nan mutane da ake sa'an da suna iya gaya ma kowa gaskiya. Yanzu da ACM na aiki, wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba. Don hakkin ƙungiyar ACM ce ta je ta samu shugaba Buhari ta gwada mashi, kai wannan mukamin huɗu haka ba hana ka ba ne, na yan arewa ne hakkinmu ne. Saboda haka ko ka yi wannan ko kuma dole mu fita mu zan fara tattawaye misali don ya gyara. Amma wannan duk komai ya wace, kwaɗai ya shiga mutane da tsoro, shi yasa muka samu kamar da muke ka. Akan wannan na hanga da irin al'ada da irin kurɗewanin da mutane ne gama sifar da ranta yi, shi yasa ganin cewa kamar wani abu ne wani na hanga wanda ta alhamdulillah kuma abin faɗi ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu.
A lokacin banda ma ita ƙungiyar, akwai mutane manya na arewa da suka halarci wajen, har suka tashi suka yi tafi suka yi murna, amma daga baya watakila sai suka yi layar rana.
An haɗu gaba ɗaya duk wannan shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa tun zamanin shagari na yana da rai duk suna nan wurin nan. An kace gaskiya da ita ce ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harkar arewa. Saboda haka ai akan kowa na zagiwar shi ta ta hakon ne lalace muka samu kamar yadda muke yanzu haka.
Lokacin za mu ce zamanin Obasanjo ne da ƴan arewa suka taru suka zaɓe shi, amma bai ma daɗe ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala. Wato ma'ana arewa ta mara masa baya, amma ba ta samu ya an biya ta abubuwan ta ba, amma waɗanda ƴan uwansa bai yarba da wasu zaɓe shi ba, su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankin su ya bunƙasa.
To kaga ai Obasanjo yana da mataimaki. Mataimakin nan shi ne kyauki ta arewa, shi ne sardaunar arewa a lokacin wannan zamanin Obasanjo. Jonathan yana da mataimaki, shi ne kyauki ta arewa, shi ne sardaunar arewa. To duk da sun haɗa kawo nan mutane, da duk mun samu kanmu inda muke bayyana. Ba kuma iya haɗa kan arewa sai wanda adda abin da zai ba arewa abin da kan abin ba arewa in kana shugaba kana kulta su da wani mukami to in kana wanda mukamin nan kamar shi su mutane sai a hadu ko ba kuwa su komai an karbi gidanka Allah su tuwo ko ka aika ka cika su ganin mutane ga lalurar da mu cikin ya shawara ku da mun bai lalace ba
bayan an ji mulkin 1966 an kashe premier sa Ahmadu Bello tafawa balewa da kintola da sauransu an yi general Hassan Usman Katsina a wannan litafin ka ambace shi da cewa akwai hadin kai da ya jawo ya kira mutane da musulmi da kirista ciki har da tarka da sauransu aka zauna shin a arewa yanzu akwai fa mutumin da za a iya samu ya kira waɗannan mutane domin a dawo irin dadi
to ba a cewa babu in yanzu aka samu wani ya samu wani mukami dan arewa wanda ke son haka ne sai hada ai kaga lokacin da Hassan Usman ya zauna kamar na ce ya kira turka ya kira Estrovnitri da Tijai ya yi wanda mukamin shi na gwamnan arewa a lokacin soja har da yayi ta bai bar wannan haɗin kan ba to an kawo ya gari sai ba an samu wanda adda gwamnati shi dai bai sa a kira mutum ba a zo a saurara a ji abin da a ci gaba amma duk kan rike gwamnati ka watsar da kowa shi sa muka zama duk gaba ɗaya ba uwa ba ban arewa sai abin da Allah ya da mu
duk da na ci gaba ka tuna wata waka da Sa'adu Zunguri ya taba yi akan arewa inda yake cewa arewa za ta sha wahaya ba ku waɗanda ba su da kishi in aka bar ƙasa cikin almajiri da sauransu ka tuna wakar
to ka ji wannan waka shekara ta yau kusan shekara 60 shi ma hangi haka saboda ya ga hange-hange mutanen ga shi abubuwan ta koma abin magana abubuwa din ne ba a cewa ba su gyaruwa amma suna da gyara
ba za mu rufe shirin nan ba sai mun kawo wannan zantawar da mai kasida Haruna Aliyu Ningi inda a ciki yake cewa ba zai yi gari ya zube a kwashe duk ba kuma ko da an yi yunkurin haka sai an kwaso da ƙarin yan rakiya
ai su san da wani lokacin suna gwamnati ai kilatawa suke a cikin makaranta me yasa gwamnati ba kilasta ba misal ciki kilasta saboda lockdown misal ciki kilasta saboda amibiya haraji misal ciki kilasta saboda abubuwa amma karatu ba za su kilasta saboda mutum yaran mu ba su wani laifin gwamnati ne ba laifin kowa bane yau in gwamnati ta shimfiɗa doka akan karatu wallahi ba wanda yake tsallake amma ba su da niyyar yi saboda me saboda za su ƴaƴan su nayi da su je makaranta ta kuɗi da a turai kasashen waje su je su karatu da haka ƴaƴan talaka ko oho to wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko oho da su wata ran sai sun zo sun sa su oho
sun sa su oho
yayi kwaikwa kuwa
menene oho
shi ne ihu shi ne oho sai sun sa su ihu wallahi sun fara ga irin ta kuma yanzu hanya ka mota duk kudin ka duk karfi yanzu mai duk mulkin ka ba za ka sai dai ka shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa Lagos saboda mai saboda an talaka sun dauki matakan da ba ba su ilimi ba nan gaba yanzu ko karuwa ake aihuwar ake su wa'annan jihar da ka bari ba su da ilimin control din aihuwa aihuwar suke ta yi ba adadi kuma su irke ta ba da aka turi an da su ta yi da ku su yi kuma ayar tunda babu wata kasuwa ta aikin yi za su shiga kasuwa ne ta me ta ta'addanci da aka su da akali su fahimta
wato ita ma harkar ta'addanci ko satar mutane ita ma ta zama kamar wata masana'anta ce ta samun kuɗi kenan
ai take babban masana'anta arewa yanzu saboda shi yasa ga abin ya bazu yayi kamari ko ina ana yi zaka samu mata na yi maza na yi yara na yi zawara na yi kai har mata aure so kaga ta zama sara tunda me tunda dama ba a bawa mutanen sana'a da lasi ba kuma dan adam da ganin shi dole ne sai ya rayu sai ya ci sai ya sha sai ya yi wasu bukatu da me zai yi su da kuɗi da idan ya samu kuɗin babu hanyar samun su to dole sai bikin munar hanya
a ƙarshe ku yi wakar da kai ƙasa ta ce farko me ya faɗo mun a rai ne ke wannan wakar
to abin da ya faɗo mun a rai shine akwai lokacin da mutane suke ta ihun a raba Najeriya a raba ƙasa a raba ƙasa sai ne lissafi sai na gane cewa in ka ji mutum yana ce a raba ƙasa yana da ƙasar ne to bai san darajar ta bane idan bai rasa wannan ƙasar to addinin sa ma ba zai yi ba al'adar sa ba zai yi ba wannan magana ta raba ƙasar ma ba zai iya yin ta ba saboda me saboda bai sai tafi a gurin ɗari jira wata ƙasa ya je ce a raba ƙasa ba so shi sai ke kira hankali su ga mutane su gane cewa ƙasar ka ta zama ita ce farko bayan Allah da ya halicce ka bayan annabin sa sai iyayen ka a cikin waɗannan ba ce na gaba kuma shi ne ƙasar ka domin nan Allah ya halicce kuma nan ya zaba maka ko baka ba Allah ya kima da dabara ba da haka tunda Allah ya zaba maka wannan gurin sai ka masa godiya sai ka riki amma in ka ce wai ba haka ba to kaman ka yi ni'imar da Allah ya baka shi yasa nake faɗa wannan
a shi gaba da Haruna duk da zuka ce an makara akwai hanyar da za banda sa yara a makaranta akwai hanyar da wata rana kana mafarki za ka iya wata waka da yau a ce duk an dawo kaman da lami lafiya da daddare ma za ka iya tafiya za ka bar ma kofar gidanka a buɗe ba tare da kana shakkar komai
to ai ba a bari a kwashe da ke kaya ai abin da ya riga ya lalace to ko an gyara shi sai dai kawai a rage wani abu amma batun a dawo kamar da zaman lafiya ai ba zai yi ba an wuce wannan matakin sai dai kawai mu addu'a ai kokarin a gyara wanda zai gyaru a ci gaba da haka amma batun a koma baya an riga an bata an makara
ba sauraro anan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu kawo ci gaban shirin kan tabarbarewar tsaro ta fuskar satar mutane a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin shi cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace Najeriya kenan gidan tsoro hanyar tsoro makarantar tsoro kasuwar tsoro wurin ibada ma tsoro hakika yanzu kan mun gama tabbatar da cewa a Najeriya babu tsaro sai dai tsoro Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin sakon daga Usman Shitu Mahuta yace kakkausan sako cikin kakkausan lafazi da babban alkalin alkalan Najeriya Tanko Muhammad yayi ga al'ummar kasa akan masu yi wa bangaren shari'a kallon hadarin kaji ko magin lami da bata ya kushi bare cizo kin kadan bayan wasu samami da jami'an tsaro ke kaiwa a gidajen alkalai a Najeriya wani aikin sako ne ga waɗanda abin ya shafa domin wasa wuka a gaban doki saniya ake yi wa habaici sako daga Ali Abdullahi Doran Baga yace hada kai don samar da tsaro tsakanin gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin Niger babban ci gaba ne Allah ya sa hakan yayi tasiri wajen rage ayyukan kungiyoyi masu dauke da makamai sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga suka ce mun ji shugaba Muhammadu Buhari yayi wata ganawa da wasu gwamnonin Najeriya kan yadda za a magance matsalar rashin tsaro da ya zame wa kasar karfan kafa to muna fatan wannan ganawa za mu gani a kasa ba wai a rubuta takarda ba ko a kafafen yada labarai ba sai sako daga Babandi Maman Bandi yace salam biyo ya Hausa ya kamata al'umma arewacin Najeriya su tashi tsaye wajen tuba ga Allah da addu'o'in neman zaman lafiya domin alamu ya nuna cewa gwamnati ta gaza ya kamata al'umma su koma ga Allah insha Allah Allah zai kawo karshen wannan matsaloli sako daga Sani Muhammad Chindo Ungwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika wannan zanga-zanga da wasu matasan mu ke yi a wasu sassa na jihohi ba shine mafita ba mu koma ga Allah shine zai yayi mana wannan fitintunu da muke fama da shi na rashin tsaro a kasar mu Najeriya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu dawwamman zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin sako daga Sani Mai Lange-lange a wuri yace tura mutum 475 gidan yara a Najeriya cikin watanni uku saboda miyagun kwayoyi ya nuna irin yadda matsalar ta yi kamari da fatar hukumomin da abin ya shafa za su tashi tsaye wajen ganin sun shawo kan matsalar madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
Babban lataƙaice a jiya talata babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da ƙaran wasu ƙungiyoyi biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati da suka hada da Proud Boys da kuma Oath Keepers bisa zargin bada gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka masu tarzoman da sun yi kokari hana ƴan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar Democrat Joe Biden ya yi wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba Donald Trump kashi a zaben shekarar 2020 Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki. Da yake jawabi ga manema labarai tare da ministan harkokin wajen ƙasar Malaysia Saifuddin Abdullah yayin rangadi a Kuala Lumpur. Blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun kasashe da kuma ƙungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. A ƙarshe ma'aikatan kashe gobara yau Laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka harce zuwa saman wani katafarin bene a Hong Kong inda suka makale bayan tashin gobara a benin bayan sa'o'i ma'aikatar kwana-kwana ta ce an kashe wutar. gabaki daya ma'aikatan kashe gobaran sun fidda mutane 770 a cikin ginin, inji NG Yang Xiong, babban jami'i a ma'aikatar kwana-kwana ta Hong Kong.
To masauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar ta Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin Babu Yakub Makeri da yake na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake tsawa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.